بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيان هكا ينقوى منسو البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودا وانا اللوكتي بركة منساكي هدوا دكوتا ومن كفاتا سنة تيبي سنة لكبيرون قوة ودى اتكنتا مفكا موكو نشري مع البركة نا شراء غاتا مسلمي. Wannan shiri ne wanda aka tsara shi musamman don ya zama wata wato farfajiya ko dandamali wanda za a dinga kallon al'amuran rayuwa da addinin musulmi da kuma makomarsa, da nufin karantarwa da bada shawarwari da yin nazari akan abubuwan da su zama wa ɗan uwa musulmi alfanu ga rayuwa da addinin su da makoma. Allah ubangiji ya sa mu dace. Kamar kullum a yau ma muna tare da malamin namu da ke mana fashin baki, Malam Bashir Lawal Abubakar, wanda Malam Bashir Lawal Muhammad, afwan Malam Bashir Lawal Muhammad wanda ke zuwa daga garin Zaria don yin mana fashin baki akan wannan aya da kuma muke tattauna. Kuma malam ya riga ya shigo cikin ɗakin watsa shirye-shirye, muna tare da shi yanzu. Alhaji Malam, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum bukka da
lafiya
da muna
ayyuka ya jama'a.
To alhamdulillah,
aka ji da yanayi da hidin
Allah, goda Allah, alhamdulillah.
To ubangiji Allah ya sa mu dace.
To amin.
To idan masu bibiyar mu a wannan shirye-shirye suna iya tunawa shirye-shiryen da muka yi a makonnin da suka gabata, mun yi tattaunawa inda bamu ƙarike ta ba akan abin da ya shafi usra, wato family kenan da ce da English, da kuma da wasu a ce iyali. Asalin wato mu ce tubali na farko na gina al'umma wanda yakan fara ne daga gidaje tsakanin miji da mata, sannan a hayayyafa, sannan kuma a kawwana al'umma, da gurgudan yadda waɗannan gidaje suka zama nagartattu, gurgudan yadda al'umma za ta samu nagarta, haka akasin haka. Domin kokari mu duba zuwa ga aure yadda shari'a ta tsara shi da ababen da suke karɓaɓɓu a al'adance waɗanda shari'a take tsoratarwa ko hani a kansu, da ababen da ke zama wato tubala na gina kyakkyawan gida da kyakkyawan iyali. Wannan tattaunawa akwai ragowar wasu babuka a cikinta insha Allah, amma za mu so a yau mu ɗan sake ɗaukar wata nahiyar ta tattaunawa, kuma sake ɗaukar wani maudu'i wanda muke ganin cewa yanayin lokacin da ake ciki wannan maudu'i zai taimaka ƙwarai da gaske. Allah ta bala, za mu ɗan saki wancan mu kama wata gabar insha Allah.
Yayi kyau, babu damuwa.
To abin cewa anan shine, a wannan yanayi da muke ciki tun ɗan watanni ko kuma ma watakila ya kai shekara ko sama da haka, al'umma tana ta shiga cikin wani hali wanda yake na haƙuri. Akwai yanayin kunci a rayuwarmu, tattalin arziki, hauhawar farashin kayayyaki, yaɗuwar yunwa da musibu, karyewar tattalin arzikin mutane, galibi mutanen da suke cikin abin da ake cewa middle class, wato matsakaiciyar al'umma wajen tattalin arziki, galibi sun fada cikin talakawa. Mutane da dama za ka ga cewa akwai koke akan buƙatun rayuwa, sani masu gagarin mutane yau yawaitan masu bara da masu neman nasawa a bakin salaki, da mata da yara da zawarawa da dattawa, ko ina ka je wurin sai da abinci ne, binnin ne, kasuwanni ne, makabartu ne, an kai gawawaki a wuraren shan mai, inda ka je za ka tarar mutane suna bara balan suna koma masallaci. Shi ya lagatu malam, muke so a yi mana duba akan wannan yanayi ta fuskar yadda addini ya kalli matsalar ita kanta damuwar rayuwa, da matsalar shi kanshi talauci, da matsalar yunwa, da matsalar kariyar tattalin arziki, wani kallo musulunci yake yi ma waɗannan abubuwa, sannan meye mafita ga rayuwar musulmi wanda yake gama gari, da musulmi wanda yake mai wadata, da musulmi wanda yake talaka, da malamai, da shuwagabanni, da masu faɗa aji, da attajirai, da masu riƙe da makaman madafan arzikin ƙasa. Kowa na tsammana akwai mas'uliyar da ke kansa, ko kuma yadda ya kamata gudanar da rayuwarsa tun farko, da kuma musamman a cikin irin wannan yanayi. Ban san kuna dunƙule abubuwan da yawa, ya malam zai faffasa mana su ba.
So أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وما سوق اللهم بسرعة غمه بما إنا من سلم إن تأبين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya shiga lamarinmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta mana wannan hali da muke ciki na rayuwa da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasarmu da kuma makwabtanmu duka Allah subhanahu wa ta'ala ta mana
wannan
bayan haka ƴan uwa malam ya kawo batu wanda yake gaskiya babba kuma mai muhimmanci kuma mai girma domin Bahaushe yana cewa lokacin abu a yi shi
hakan
duk lokacin da duk abin da mutum ya tsaya ya kalli halin da al'umma take ciki a yau kamar yadda malai wannan shimfiɗa zai tausaya wa irin rayuwar da al'umma take ciki kuma zuciyarsa za ta shiga cikin kunci da damuwa da baƙin ciki akan halin da ake ciki jarabawa dai ta bayyana a cikin al'umma cewa al'umma tana cikin jarabawa wannan mataki ne ake ciki na jarabawa daga Ubangiji subhanahu wataala amma shi musulmi dan gata ne shari'arsa ta masa gata ta masa riga ta masa wando duk wani hali da zai tsinci kansa a ciki to shari'a tana da cewa ta cewa akan wannan halin da ya tsinci kansa a ciki kuma da izinin Allah da zai dauko ta gita ko zai samu fita kuma insha Allah shari'a Allah za ta kai shi zuwa ga tudun mintsiya kuma zai fita daga halin da yake ciki da izinin Allah ko dai Allah subhanahu wataala ya sa ya ga ƙarshen matsala a duniya matsalar a duniya Allah ya yi masa shi ta zama cikin ababen da ake rubutawa a tarihi cewa lokaci kaza a shekara ta kaza a watan kaza a kwanaki masu kama kaza an yi abu kaza mai kama da kaza wanda malaman mu na tarihi sun rubuta wannan da yawa al-Imam al-Maqrizi rahmatullahi alayhi yana da littafin sa da ya rubuta akan wahalhalu da musibu da yunwa da tashin farashin kayayyakin masarufi da suka faru tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam har zuwa zamanin sa karni na tara ya yi rubutu a kai sa littafin suna Izafatul Umma bi Kashfil Ghumma wannan littafi yana da ban sha'awa ya rubuta tarihin yunwa da bala'o'i da al'umma suka shiga a ciki lokaci bayan lokaci da kuma yadda suka rika fita a cikin wannan ina ganin akan makalla an ka yarda ka kasa abin gida-gida kafin wata tambayar ta sake bujirowa ta ɓangaren ku na farko dai mu ɗauka cewa mu fahimci cewa ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan al'umma don ya jaraba ta musulmi abin da ya wajaba ya ƙudurta a ran saki cewa khuliqal yubtala an halicce shi ne domin a jaraba shi Allah haka ya faɗa ƙwalu-ƙwalu a cikin alƙur'ani a matsayin labari yake bada wanda labari gogewa ba ta shiga cikinsa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicce rayuwa da mutuwa domin ya gwada ku ya jaraba ku ya ga cikin ku waye zai fi kyan aiki waye aikin sa zai fi kyan a shaida rayuwa da mutuwa wanda sune suke dan adam yake tsakanin su dan adam yana tsakanin rayuwa ne da mutuwa to wannan ababen guda biyu da aka sa su suka zagaye shi to an halicce shi ne aka samar da waɗannan ababe biyu shi kuma aka sa shi a tsakiyarsu domin ne domin a gwada shi domin a masa jarabawa saboda kadan ranar da musulmi yake kwanciya yake tashi amma zuciyarsa ba ta ƙudurta cewa dole ba sai an jarraba shi to akwai matsala a cikin tunaninsa akwai matsala a game da mu'amalarsa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan wajibi ne ya san wannan kuma a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwa yi yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wallahi sai an jarrabe ku fi amwalikum a abin da ya shafi dukiyoyinku wa anfusikum da kuma abin da ya shafi rayukanku kawukanku jina ne jiki a kashi a buga a zama ba a da lafiya wata rana ciwo annoba ciwo na mutum shi kadai annoba ciwo wanda ya kasance na gaba gari duka wannan sai sun afku a cikin al'umma a wani wajen kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi nau'ukan ma abin da zai yi jarabawar da shi ya faɗi cewa yi abin nan ya faɗi cewa zai jarrabe mu a cikin abin da shafi rayukan mu da dukiyoyin mu da kuma abin da ya shafi hatta as-samarat hatta abin da nake ci ina an faɗa as-samarat shine jullin abin da larabawa suke ci a lokacin dabino da zabibi da kuma zaitun sune malaman mu na fiqh suke ci musu as-samarat ko as-simar wa nan sai aka zaba sai aka ce was-samarat hadda ƴaƴan itace ƴaƴan itace na nufin duka abinci abin da ya shafi masara mu a rayuwar mu irin tamu tanan abin da ya shafi shinkafa abin da ya shafi dawa abin da ya shafi wake da sauran dukkan hatsi da ake to sai an jarrabe mu akan waɗannan abubuwan sai an samu tawayyar su ko kuma a yi ruwan ruwa ya zuba amma kuma sai a rasa ina hayan amfanin su ka tafi ba'adan su ma sun ci albarka ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala aslan ya rike ruwa ya rike ruwa sai ya zama ko kuma ruwan ya zo ba kamar yadda ake buƙatar sa ba misali yawwa duk lokacin da aka ce misali a harkar noma a ce an yi sati uku ba a yi ruwa ba to sai gonaki sun ji jiki idan ka tafi wasu wajajen za ka ga shukoki sun bushe yabanya ta lalace kuma ko da za a sake yin wannan ruwan to wannan ruwan kuma sai ya zama sanadiyyar saukar tsutsotsi ko kuma wasu ababe dai da za su zo su haɗu da su da farin sai su cinye wannan amfanin da aka samu na gona wannan masana harkar noma suna bayani akan wannan to duk wannan jarabawa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa mutane ko kuma ta wannan wani bangaren kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa mutane ga abincin amma kuma ya tsada ga shi ana ganinsa amma kuma ya tsada abinda da mutum zai tafi da shi ya je ya siyo misali buhun masara uku yin sai ya zama kila za a ba shi rabin buhu ne da wancan kuɗin da zai sai buhu uku da su duk wannan tsari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin wannan a matsayin ƙaddararsa wacce ta riga fata ba yadda za a yi ɗan adam ya fita daga cikin wannan tsari na Ubangiji sai dai ƙaddarorin Allah suna da sabubba yana ganin wannan ita ce ya kamata mu kalla ta zama mana gaba ta gaba cewa jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala nan da yake yi wajibi ne musulmi ya fahimci cewa jarabawa na da sabubbanta
wato al'adar mu yanzu kamar ka gama gaba ta farko kenan
yawwa
duk akan cewa jarabawa a rayuwa kaddara
yawwa wajibi ne mutum ya imani da
tana da Allah ya duniya haka yake
kwarai
sai dai kawai kowanne zamani ko lokaci da irin tashi
kwarai gaskiya ne
to abu na biyu kuma asbabu
yawwa to sai sabubban da suke jawo wannan musibi jarabawa a cikin al'umma da farko malaman mu suna faɗa mana suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabu bayinsa domin ya ɗaga matsayinsu kaga wannan ashe idan aka ga irin wannan jarabawar shi mutum ya fatan ma ina ma shi ma yana ciki kuma ya zama ya kyautawa Allah zato ita kuma ganin jarabawar gaibu ce in jarabawar gaibu ce mutum ba zai iya gane cewa wacce ce a cikin cikin sabubban ba saboda kamar yadda kuka faɗa ya kyautatawa Allah zato cewa ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka jarrabe ni ne domin ka daga matsayina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal Allah madaukakin sarki yana jarraban mutanen da ya fushi mutanen da suka fi daraja shi yasa waɗanda suka fi tsananin shiga jarabawa sune annabawan Allah domin a cikin mutane babu waɗanda suka kai su daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah yana jarraba annabawa fiye da yadda yake jarraba waɗanda ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana yana cewa inni uaku kama yu aku rajulani minku idan zan yi zazzabi domin ana ninka min zazzabi ne a bani na mutum biyu domin ne domin a ninka min lada ya samu ladan mutum saboda waɗanda Allah ya fi so su yafi jarraba domin ya ɗaga matsayinsu kamar yadda ai an fi son zinariya amma kuma sai ake sa ta a wuta wutan nan abinda take shi ne sai ta ƙara fito da kyanta
sosai
duk lokacin da aka sa zinariya a cikin wuta to wannan wutar tana ƙona zinariya amma tana sariyar mata da ƙasa da dauda da wani abu da zai iya makalewa a jikinta ko na tsatsa sai a fito da ita sai ta ƙara kyau to haka a kan wannan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabawansa jarabawa sai ma'aikin sallah sun ce sunnal amsal fal amsal sannan shi kuma wanda yake bin annabawa yafi koyi da su yafi ruku da sunnar su to shi ma jarabawarsa za ta fi wanda bai kai shi ba shine sai manzo Allah sun ce fito da abin sai ci sabur rajulu ala hasabi dini ana gode mutum a jaraba shi gudan yadda yake riko da addininsa in kana dinuhu surban to iftuli ala dalik idan ya kasance addininsa da ƙarfi ya rike sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi a gudan yadda ya rike dinin addinin nan nasa da kyau in kana fi dinihi riqqatun iftuli ala hasabi dalik idan kuma ya kasance addininsa da sakwasakwai rike shi to Allah zai masa jaraba gudan yadda ya rike addininsa da sakwasakwa shi wannan matakin na farko Allah subhanahu wataala yakan jarrabi al'umma idan yana son ta in aka ga jarabawa sai a kyautata wa Allah zato a ce ya Allah madaukakin sarki ka sa wannan jarabawar da ka mana kai ne domin ka daga darajar mu ka sarriyar mana da zunuban mu ka kara mana matsayi a wajenka ka kara mana kusanci a wajenka ba ai ta kwakwazo ana ihu da wuya ka ji an gode wa Allah subhanahu wataala na biyu ana jarraba mutane gurgudan zunubansu idan mutane suka saba wa Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki sai ya kama lamma nasu ma zuciyu bihi akhadnahum baghtatan fa idahum mublisu lokacin da suka manta abinda muka musu wa'azi da shi muka ce kakkui kaza kakkui kaza kakkui kaza zina ba kyau duwatsi ba kyau cin amana ba kyau ƙarya ba kyau shirka ba kyau riya ba kyau mutane suka kutsa kansu suka aikata wannan to akhadnahum baghtatan sai mu kama su ba tare da cikakken ciki sani ba mu zo musu da azaba a fike mu kama su mu cakuɗa su a cikin azaba mu rikitar da tunanin su abinci ya tashi lafiya ta tsada ma'aikacin jami'an lafiya su shiga yajin aiki shugabannin su kace gane me ya kamata su yi aicen a kira mitin a ce a tara masu ruwa da tsaki da masana su zo domin su tattauna akan matsalar da ake ciki amma su tattauna sai su fito da abinda kan firamare zai musu dariya wannan jarabawa ce nau'in ne na jarabawa domin ne domin Allah subhanahu wataala yana yin haka ne domin a dawo zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah subhanahu wataala ya ce sabubban banna sabubban da suke jawo halaka da lalacewar al'umma sun bayyana fil barri wal bahr a tudu da teku ana sabawa Allah a teku ana sabawa Allah subhanahu wataala a tudu wani ba zai saban Allah subhanahu wataala ba sai ya dauki anuwar lidinsa sai ya tafi ya yanki tikiti na jirgin ruwa wanda zai je watanni uku a ciki babu abinda ake akwai filin kwalla a wajen akwai wajen sunuka akwai gidajen karuwai akwai gidajen ɗan daudu babu
wata shahuliya
ta saba wa Allah subhanahu wataala an tanare ta a cikin jirgin ruwa wanda a lokacin kukan tsuntsaye babu iska ce kawai nesa da duniya nesa da rayuwa an fi kusa da mutuwa a wannan lokacin amma kuma bayan Allah subhanahu wataala wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu ya rike musu jirgin ruwa ko a cikin sa kuma za su je su saba wa Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki yace abinda yake yi wa mutane shine bi fiqahum ba'd alladhi amil sai ya kama su da azaba a daidai lokacin da suka yi saba masa din nan domin ya dandana musu sashin abinda suka aikata ba duka ba walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba
Allah
da Allah zai kama bayi da dukkan zunubin da suke aikatawa wallahi da Allah bai bar wani ne tafiya a ban kasa dabba ne shi dan adam ne shi kwaro ne shi kafa hudu yake da shi ko aljani kullu man yadubbu ala al-ard duk wanda yake daddafawa ya tafiya a ban kasa yake tattakawa a ban kasa Allah ba zai bar shi ba amma wa ya'fu an kafir ka'ida Allah yana yafa da yawa daga cikin abin da ake aikatawa to sai ya dandana wa mutane la'allahum yarji'u ana fatan aka dandana musu wannan azabar za su dawo su tuba wa Allah subhanahu wataala su nuna su rusuna ga Allah subhanahu wataala tabarra'u su kaskantar da kai su ce ya Allah mun tuba abinda muka aikata ya Allah ka yafe mana amma babbar matsalar ita ce da yawa ma kowa bai da cewa yana da gudunmuwa da yake badawa a cikin al'umma ba. Wani abu da mutane suke cikin hadari. Yau da za a zo ana irin waɗannan bayanan cewa matsalolin da muke ciki mu muka jawo kanmu. Sai a ce to ana zuba shugabanni ne su ci gaba da daƙile haƙoƙin mutane su ci gaba da zalunta su. Wannan kuskure ne ko fahimta ce wacce take mai hadari. Wannan shine sababi na biyu na jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa al'umma domin su fahimci saboda zunubansu. Duk lokacin da zunubai suka yawaita a cikin al'umma, shi ke na ɗaya daga cikin magabata yana cewa ma nazalat musibatun illa bizunubi. Zunubai ba su taɓa sauka ba sai saboda zunubai. Zunubai ne sababinsu. Musiba ba ta taɓa sauka ba, jarabawa, musiba, bala'o.
Musibar takan zo kenan na farko don ta yi mutane can
yawa ana musu gargaɗi cewa gashi tana musu sada signal cewa kuna cikin matsala, kuna cikin matsala, ku gyara halin da kuke ciki. Sannan sai ya ce wa ma rufi'at illa bi tawbati. Ba a taɓa ɗauke ta ba kuma sai da tuba. Tuba kuma yana buƙatar sharɗa, yana da ƙa'idoji wanda sai an cika shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai amshe shi, sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe wa al'umma, sai ya ɗauke musu wannan bala'in da suke ciki. Wannan ce. A ƙarƙashin wannan ba dole sai kowa ya shiga cikin zunubin ba sannan abin zai amshe. Wasu na iya jawo wa wasu. Shi yasa daga cikin abin da malaman tafsiri suke istinbabi a cikin wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Sai su ce al-fitnatu ta'um amma wan ni'matu ta'us. Allah subhanahu wa ta'ala ka'idarsa ita ce ba sai kowa ya saba mata sannan zai jarraba al'umma da bala'i ba. A'a, ƙarare ya ba mu umarni ya ce wattaku fitnatan, ku ji tsoron wata fitinar da la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ba waɗanda suka je suka togalo ta suka tsokano ta su kaɗai za ta shafa ba, a'a za ta gani. Kullum musiba in ta zo ganewa take da wanda ya shiga da wanda bai shiga ciki ba, ma damar yana cikin inda ake yi to za a dama, za a haɗa hadda shi. Amma ni'ima ita ce take keɓe wasu, in ta sauka sai ta shafi wasu. Amma bala'i in ya zo da musiba ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda an tsokano su, to
in so zo ga ba'ima da kan keɓe wanda suka cancanta,
sai su wanda suka cancanta
ma ita musiba za ta
kowa da wanda ya kuma sauran. In musibar ta sa an fita, ku shi kenan daga baya sai a gane su waye mutanen turki, su waye mutanen manza. In ku ta zama sanadiyya ƙarewa a rayuwa, to sai dai kowa a je sai rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta sha
Allah.
Kowa a tashi shi akan abin da ya mutu.
Daga nan sanda ta zo ta game mutane, wani ta shafe shi saboda zunubin shi.
Kwarai.
Wani kuwa ta iya zama hanyar ɗaukaka gare shi.
Kwarai. Yawwa, ka gama koma sababi na farko kenan. Sababin farko kenan na cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi wasu domin ya ɗaga matsayinsu.
Za ka ci malamin ji sababi na uku.
To sababi na uku daga cikin sabubban da suke jawo musulmai amma suke jawo wa zunubai abu suke jawo musibu a ban ƙasa shi ne rashin tsari na al'umma musamman abin da ya shafi tattalin arziki. Al-Imamul Maqrizi ya nassanta wannan. Ya faɗi a cikin wancan littafin nasu Ighathatul Umma bi Kashfil Ghumma cewa daga cikin sabubban da suke jawo irin wannan jarabawa da ake ciki ta yunwa da fari. Sakacin al'umma da rashin tsari. Duk al'ummar da ba ta da tsari. Abinda kuma su mafi su ta karantar da muke. Tsarin tattalin arziki ne kyau. Domin Allah maɗaukakin sarki yana gudanar da duniyar sa ne akan sunna. Sunnarsa. Tsarin
wani tsari.
Wani tsari. In mutum ya bi wannan tsarin kamar yadda Sheikhul Islam Taimiya yake faɗi, shi fa zai ci nasara a duniya. Shi yasa ko da kafiri ne ya tsaya ya bi tsari kyakkyawa mai kyau a duniya, shi fa zai ci gaba da riƙe duniyar nan. Idan musulmi ya sakaci ya sha kulatin ɓangaro kawai ya saki hannunsa a shaɓar, to ya sani da shi wahala da
murna da ake
yawa
tarazibi
yawa to ba yadda za a yi a cikin sa. Tattalin arziki yana tafiya ne akan ƙa'idoji wanda Allah subhanahu wataala ya tsara su a ƙarƙashin sunnarsa ta gudanar da duniya. So da dole abu wannan tsarin na tattalin arziki ne yasa mutum ba zai tambaya ba a ce ai Allah shine al-ghani shine ar-razzaq duk waɗannan sunayensa ne mafiya kyau. To me yasa Allah subhanahu wataala baya zubo da mutane kuɗi daga sama kawai a ce ga yana ana ruwa yawa a ce ga shi nan kawai ana ruwan kuɗi. Sai dai mutum ya buɗe gwaggwadon yadda mutum yake da babban bokiti ko babban akwati ya tara kawai ruwa da shi yawa Allah bai yi wannan ba
ko ya ira abin da ya basu duk da yake cewa ne shi ne zamanin razabuwa
yawan razabuwa kudi to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai domin ya nuna mana mutashi mu ne ba
Allah ta wannan da ganin zamu dan dakatar da kai anan ba ta numfashin ka ba ka san masu daukan hoto na video kudi shi suna da lokaci gashi zancen ya taho yadda ya kamata masu kallon risalar mu da ku yi mana afwa Allah ya so a makon da zuwa zamu tashi da kan wannan gaba ta bayani akan tattalin arziki da tsarin sa wanda zai bada dani ido da kuma kuskuren da zai ja in akai sakaci a fara cikin irin wannan sawarwara da rani mara haske din nan zamu saurara ne insha Allah sai mu haɗa ku a makon na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.